往下陷，把你放飞，不准给我滚蛋再找谁，我拉风压地铁，把天爱压美，压美压美压美压美，要做就做，就认真了解大世界，猫狗没有。
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lado ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 2 ga watan Yulin shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Gwajin wani magani da ta yiwu ya zama rigakafin cutar COVID-19 na bayyana kyakkyawan sakamako a cewar ƙwararru a fannin kimiyya na Amurka da Jamus. Sannan kuma hukumar lafiya ta duniya WHO a jiya Laraba ta faɗi cewa a watan Yuni ne aka samu fiye da rabin adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a duniya tun bayan ɓarkewar annobar, wata alama da ke nuna cewa cutar na ƙara yaɗuwa. Masu haɗa ƙuri'a a Rasha sun amince a yi wa ƙungiyar tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska ta yadda shugaba Vladimir Putin zai samu damar yiwuwar ci gaba da kasancewa kan kujerar mulki har shekarar 2036.
Kanin labaran duniya kenan. To bayan da hukumar da ke kayyade farashin albarkatun man fetur a Najeriya ta PPPRA ta ba da shawarar a ƙara farashin man fetur a ƙasar, masu ruwa da tsakiya harkar ta man fetur sun fara tsokaci kan wannan lamari.
Idan aka yi ƙarin mai irin haka, dole ne ɗan kasuwa sai ya tanadi wasu kuɗi kamin ya je ya zo da wani mai. Sa'annan kuma za a samu raguwar ciniki saboda mutane suna cikin wani hali.
Sannan za ku ji cewa a jihar Sokoto al'ummar yankin karamar hukumar Sabon Birni da ke fama da hararen ƴan bindiga ta nuna fargabarta kan yiwuwar samun sabbin hare-hare, za ku ji dalilinta. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda hukumar zaben ƙasar ta yi kira ga jama'a da su kwantar da hankulansu game da tsaikon da ake fuskanta wajen soma rijistar 'yan ƙasar mazauna ƙasashen ƙetare.
Don ku ba wani ba sunkulla ba ne, ba wani ba cuwa-cuwa ba ne muke so mu yi, a'a kayan aikinmu suna nan a ajiye, mutanen da zamu aika suna nan.
Za a ji ƙarin bayani kan duk waɗannan rahotanni. Muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu za ta gabatar. Amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Hadiza Kyari ga cikakkun labaran duniya. Gwajin wani magani da ta yiwu ya zama rigakafin cutar COVID-19 na bayyana kyakkyawan sakamako a cewar ƙwararru a fannin kimiyya na Amurka da Jamus. Kamfanin Pfizer da ke Amurka da kamfanin Biotech na Jamus sun haɗa hannu domin yin aiki da suka yi wa lakabi da suna Project Lightspeed, wanda babban burin shine samar da rigakafin cutar COVID-19. A jiya Laraba, duka kamfanonin biyu suka sanar da samun kyakkyawan sakamakon bayanai daga rigakafi mafi ƙarfi cikin guda hudu da suke aiki a kai, wato BNT62B1, wanda ta yiwu ya zama rigakafin cutar. Wata ɗaya bayan da aka ba su rigakafin, waɗanda ake gwajin maganin a kansu, jikinsu ya gina garkuwa mai ƙarfi a kan coronavirus daidai kai koma fiye da garkuwar da ke cikin jikin waɗanda suka warke daga cutar COVID-19. Hukumar lafiya ta duniya WHO a jiya Laraba ta faɗi cewa a watan Yuni ne aka samu fiye da rabin adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a duniya tun bayan ɓarkewar annobar, ta alama da ke nuna cewa cutar na ƙara yaɗuwa. Kashi 60 cikin 100 na dukkan waɗanda suka kamu da cutar ya zuwa yanzu a watan da ya gabata aka samu rahoton su, a cewar shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a wajen wani zaman tattaunawar da suka saba yi a Geneva. Tedros ya ce sabbin waɗanda suka kamu da cutar sun haura 160 a kowace rana a cikin makon da ya gabata, abin da ya zaburar da shi tunatar da ƙasashen duniya cewa babban muhimmin mataki shine abin da ya fi dacewa wajen daƙile yaduwar cutar. babban jami'in na hukumar WHO ya ce kasashen da suka sanya matakai da dama na shawo kan cutar ciki har da gano waɗanda suka yi mu'amala da masu cutar tare da killace su da sanya takunkumin rufe hanci da baki sun daƙile yaduwar cutar sun kuma ceci rayuka Masu kada kuri'a a Rasha sun amince a yi wa bindin tsarin mulkin kasar gyaran fuska ta da shugaba Vladimir Putin zai samu damar yiwuwar ci gaba da kasancewa kan kujerar mulki har shekarar 2036 amma zaben jin ra'ayoyi da aka kwashe tsawon mako guda ana yi wanda aka kammala jiya Laraba na cike da rahotanni an matsa wa masu kada kuri'an lamba da kuma wasu kurakurai Yayin da aka kirga kuri'un daga gundumomi kashi 3 cikin 4 masu kada kuri'un kashi 77.6 cikin 100 ne suka amince a yi kwaskwarima a gundan tsarin mulkin a cewar jami'an zabe wani gagarumin campaign na propaganda da aka yi da kuma gazawar da yan adawa suka yi wajen hada kai sun kalibalanci udurin ya taimaka wa Putin samun sakamakon da yake bukata amma ta yi sakamakon ya zama kalubale ga mukamin nasa daga ƙarshe saboda hanyoyin da aka yi amfani da su wajen bunƙasa zaben jin ra'ayoyin kwaskwarimar da za ta ba Putin dama ya sake neman wa'adin shugabanci na shekara 6 har so 2 a shekarar 2024 da 2030 na daga cikin canje-canjen da za a yi a kundin da kuma haramta auren jinsi daya da ambatar yin imani ga Allah a matsayin wani muhimmin abu da kuma sanya dokokin Rasha gaban abubuwa da ƙasa da ƙasa suka dauka da muhimmanci
gaida Hadiza Kyari wacce nan ba da jimawa ba za ta sake waiwayar mu domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya inda bayan da hukumar da ke kayyade farashin albarkatun man fetur wato PPPRA ta ba da shawarar a ƙara farashin man fetur a ƙasar masu ruwa da tsakiya harkar ta man fetur a Najeriya sun fara tofa albarkacin bakin su dangane da wannan lamari daga Abuja ga rahoton da Madina Dauda ta aika mana
ana wata ga wata a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke kokawa da tsananin rayuwa a sanadiyar cutar coronavirus alamun ƙarin kuɗin man fetur ya bayyana daga hukumar kayyade farashin albarkatun man fetur PPPRA a wata sanarwa da ta bayar ga masu hada-hadar sayar da mai a ƙasar hukumar ta ba da shawarar a sayar da man fetur a tsakanin naira 140.80 ko naira 143.80 bayan da ta yi nazari akan hidindimun da ke cikin kasuwar sayar da man amma kuma ga mataimakin shugaban kungiyar masu sayar da man fetur ta ƙasa Ifman Abubakar mai gandi ɗakin gari ya ce wannan mataki ya sabawa lokaci
gaskiya wannan tsari da aka yi na mai bamu ji daɗin shi ba ko kaɗan domin idan aka yi ƙarin mai irin haka dole ne ɗan kasuwa sai ya tanadi wasu kuɗi kamar ya je ya zo da wani mai sa'annan kuma za a samu raguwar ciniki saboda mutane suna cikin wani hali amma ba abin da za mu ce sai mu ce Allah ya sa shi ne mafi alheri a gare mu da kuma jama'an da za su zo su sayi mai a wuraren mu
hukumar kai da farashin dai ta yi la'akari ne da hidindimu da suka hada da kuɗin dako na jiragen ruwa da na mota da kuma allowance da kananan kashe-kashen kuɗaɗe da ake yi domin samar da man ga jama'ar ƙasa amma ga tsohon muƙaddashin shugaban kungiyar ma'aikatan mai ta ƙasa comrade Isa Tijjani ya ce dama abin duk yaudara ce
dama abin da su suke tunani shine suna son su yi amfani da wannan cuta ta corona su ce ai gwamnati ta janye hannunta daga mai ai har ma sun fada cewar ba za su sake cewa komai ba to sun ga abun ba zai yiwu ba mu dama mun samu su ido ne mu ga to bari ta wace hanya gwamnatin za ta janye hannunta ta ce babu ruwanta da zancen kuɗin mai don na san ba zai yiwu ba abu ne mai yiwuwa ba abin da bakin cikin shine cewar ana yin wannan abun gaba daya a gaban shugaba Muhammadu Buhari wanda muke ganin cewar ya kamata yana da ilimi da sanayya akan waɗannan abubuwa
abin jira a gani shine ko za a amince da shawarar a yi ƙarin ko aka san haka a daidai lokacin da farashin mai ke kwangaba kwambaya a kasuwar duniya Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
gaida Madina yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da ƙarshen labaran duniyar
hada kasar dakalin sojojin da Saudiya ke jagoranta ta fara kaddamar da harhare kan ɗan Houthi dake Yemen bayan da suka zafafa kai harhare tsallakan iyaka na makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki akan Saudiya a cewar gidan talabijin ɗin Saudiya a jiya Laraba. A Yemen kuma gidan talabijin ɗin Al-Masira na Houthi ya bada rahoton an kai harhare ta sama akan Sana'a babban birnin kasar da lardunan Marib Al-Juf, Al-Baida, Hajja da Sada tsawon yinin jiya har zuwa cikin dare. Mazaunan birnin Sana'a sun bayyana harharen ta sama a matsayin na tada hankali. Gidan talabijin ɗin ya kuma ce mutane da yawa sun jikata a wurin da yammacin jiya Laraba. Haɗakar dakarun ƙasashen da suka hada da Saudiya da na haɗaɗɗiyar daular Larabawa da ƙasashen yammacin duniya ke goyon baya sun sha fafatawa da mayakan Houthi da ke alaka da Iran tsawon shekaru biyar. A baya haɗakar dakarun ta ce za a yi tare manema labarai game da harharen da aka kaddamar da zummar karya lambar mayakan na Houthi. In ji tashar Al-Ikhbaraya na gidan talabijin ɗin Al-Arabiya na Saudiya. A jiya Laraba ne shugaban Algeria Abdelmadjid Tebboune ya fada sanarwar yin afuwa ga wasu masu zanga-zanga adawa da suka hanbarar da gwamnatin tsohon shugaban kasar Abdelaziz Bouteflika a bara a cewar fadar shugaban kasar. Tebboune wanda aka zaba a watan Disamban da ya gabata ya riga ya roki masu zanga-zanga da su zabi hanyar hawa teburin sulhu kuma ya alƙawarin ɗaukar matakan biyan buƙatun su don tabbatar da zaman lafiya a ƙasar da ke memba a ƙungiyar ƙasashen OPEC da ke fidda man fetur da gas zuwa ƙasashen ƙetare. Ya kuma rubuta ƙudurin yin canje-canje a kundin tsarin mulkin ƙasar don inganta 'yancin jama'a da kuma baiwa 'yan majalisar dokokin ƙasar damar taka rawa sosai. Za a yi zaben jin ra'ayoyin jama'a game da canje-canjen kundin nan gaba a cikin wannan shekarar. Afuwar wacce za ta zo a lokacin da Algeria ta cika shekara 58 da samun 'yancin kanta ta hada da wasu masu fafutuka su shida da aka yankewa hukuncin zaman gidan yari saboda laifukan da suka hada da yi wa haɗin kan kasar zangon ƙasa. Sauran 'yan ƙungiyar masu zanga-zanga da yawa da ake kira Hirak har yanzu suna tsare.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, idan muka sake komawa Najeriya, al'ummar wasu yankunan karamar hukumar sabon birni da ke jihar Sokoto sun ce sun shiga yanayi na zaman tartar dangane da yiwuwar sake samun sabbin hare-hare saboda dakatar da farmakin da suka ce sojoji suke kaiwa a dazukan yankin. Sai dai rundunar sojin Najeriya ta nemi jama'ar yankin da su kwantar da hankulansu kamar yadda za ku ji a wani rahoto da Muhammad Nasir ya koma mana daga Sokoto.
Biyowa bayan lugudan wuta da sojojin saman Najeriya suka yi a makon da ya gabata a daya daga cikin dazuzzukan sabon birni inda aka yi amanar cewa yana daya daga cikin maboyar 'yan ta'adda mutanen kayukan da ke kusa da wurin ta bakin wakilin su a majalisar dokoki ta jihar Sokoto Honorable Aminu Boza sun nuna fargaba abin da kan iya faruwa da yake akwai dazuzzuka da harin bai kai ba.
Yanzu haka mutanen mu da kowane yanzu haka hannun su a gaba yake ko yaushe suna iya shigo magaruruwan nan kuma su halaka su. Saboda haka muka kira gwamnati tun yanzu don Allah a yi gaggado kan mana mataki.
Sai dai komandan mayakan sama na rundunar da ke nan Sokoto Group Kaucin Garba Bello a lokacin da rundunar ta kai aikin agajin kula da kiwon lafiyar al'umma a karamar hukumar mulki ta Isa wadda tana ɗaya daga cikin yankunan da suka fuskanci tare-haren 'yan ta'adda ya ce ba abin fargaba da mai aikin na fatattakar 'yan ta'adda bai ƙare ba.
Wannan azumin fara shi kuma da ikon Allah sai mun kai ƙarshen shi. Yau shugaban ƙasa ya riga da ya bada cewa mu taho kuma shugabanmu shugaban Air Force ya riga da ya turo jiragen yaƙi saboda haka za a ci gaba da wannan abun har sai inda muka tabbatar da an kawo zaman lafiya a wannan waje namu wannan ƙasa.
Ayarin likitoci na rundunar ta mayakan sama sun dudduba lafiyar al'umma a yankin na Isa tare da bayar da magunguna kyauta ga masu cututtuka da kuma bayar da gudunmuwar abinci ga mabukata.
Sunana Alhaji Nuruddin Malam Bono Isa, representing Sarkin Gobara Isa. Muna godiya kwarai ga rundunar sojojin sama domin zaben wannan karamar hukuma da kuma jama'ar mu da suka yi domin su amfana da wannan shiri.
Sunana Hafiz Umar, na tuni a shi magani saboda kurajen da ke ramu na ga huska suna sa na wulliriya na samu maganin Allah zai taimaka, Allah shi taimake mu.
Sana Jamila Muhammad Isa. Gaskiya mun gode Allah ya saka da alheri. Allah mai da kowa jira ne lafiya.
Ita ma gwamnatin jihar Sokoto ta cika alƙawarin da ta yi wa waɗanda harin ta'addanci ya shafa da kuma iyalan waɗanda aka kashe a yankin Sabon Birni na ba su tallafi domin sauƙaƙa halin kunci da suka samu kansu sanadiyar ayyukan ta'addanci. Nasiru Alhaji Aliyu shine babban darakta na hukumar bayar da agajin gaggawa a jihar Sokoto.
A halin da ake cikin yanzu kayayyakin da anka kawo shinkafa, gero, masara, dawa, mai, garin rogo, atamfa da shaddodi da katafai duk mun doka mun kai. Wayannan kayan mun hannun tasu ga local government. Dan ka diba local government ita a kusa ga mutane wanda an mabukata cikin wannan local government kuma wanda a victims na wannan matsalolin.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Nigeria.
Idan muka leka jamhuriyar Niger kuwa shugabannin hukumar zaben kasar sun fara kira ga jama'a da su kwantar da hankulansu game da tsaikon da ake fuskanta wajen soma rajistar 'yan kasar mazauna kasashen waje. A wata tattaunawa da wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaimani Barma, mataimakin shugabar hukumar ta Seni Dr. Aladua Amada ya ce har yanzu ba su fidda tsammanin yiwuwar zaben 'yan Nijar mazauna ƙetare ba, domin a cewarsa magana ce da ke da nasaba da yanayin da annobar korona ta haddasa wa duniya baki ɗaya. Gaida yadda hira ta su ta kaya.
Mun hudda kayan aikin wanda ake cewa kit da rollman biometric su 219. Mun hudda ma'aikatan da zan ma'aika su 219. Muna shirin tahiya sai wannan annoba wadda ta damu duniya, wadda ruwan dare ne gangamin duniya sai ta zo. Niger ta rihe iyakokinta. Sauran kasashe duka inda zamu ce 15. Kowa ya rihe iyakokin shi. Wannan abu shi yasa bamu tahi ba. Lokacin da muka hakanan sai muka kiri taro da mu da mutanen gwamnati, da Prime Minister, da Minister ɗin cikin gida, da Minister wanda yake kula da Nigerian wanda suke kasashen waje, shine Minister da zafar Italian. Muka shaida musu, muka ce ga matsalar da ke da kai, mun so mu taimake dai 'yan Niger wanda suke kasashen waje, mai ga wannan alloba wanda ta damu duniya ta zo, bun mu iya tahiya. Shine sai Prime Minister yace to inda za a yi kotun tsarin mulki ko tsarin zabe wanda ake cewa court constitutional, mu je mu tambaye ta mutum ya samu kai cikin wannan yanayin me ya kamata yi.
Don ku ba wani ba surkulla bane ba, ba wani ba cuwa bane muke so mu yi, a'a kayan aiki mu suna nan a aje, mutanen da zamu aika suna nan, kudin da zamu yi amfani da su don mu je mu yi wannan kidaya suna nan.
Zuwa yaushe kenan kuke sa ran za bude iyakoki ku samu damar yin ayyukan rajista?
Bana baka lokaci ba, tunda ba mu ba Niger ba take bude wannan iyakoki. In gobe goben nan aka ce an bude wannan iyakoki, insha Allahu jibu muna tahiya, tunda a shirye muke.
Amma wasu 'yan kasa musamman 'yan adawa na ganin ya kamata ku yi amfani da jirgin shugaban kasa ko waɗannan jirage na ayyukan agaji da kira avion humanitaire domin ku gudanar da wannan aiki, tunda yanzu haka akwai jirage da dama da ke zagaya sassan duniya.
Wannan hanya mun so mu bi, mai lokacin da muka yi nazari sai muka ga hanya ce wadda ba mu iya samun ta.
Ina maganar zaben kananan hukumomi, saboda shi ma ana batun cewa ya shiga cikin halin kila wakala.
A'a, bisa wannan mutane su masu kwanta hankalinsu, wannan zabe tana yiwa a gusa shi, tunda duk alloba da rashin tsaro wasu jahohi da muka samu wanda suka samu kai jinkiri bisa wannan kidaya, shi yasa muka ce dole sai an daga wannan zabe na kananan gundumomi, insha Allahu a dan shi.
Dr. Aladua Amada kenan, mataimakin shugaban hukumar zabe a jamhuriyar ta Niger. Kanzu kuma sai shirin mu na domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tsanka baiwa
masu saurari. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma shirin domin iyali yana tare da matasa da ke tofa albarkacin bakin su a yunkurin da ake na neman hanyar shawo kan matsalar fyaɗe da taɓa waye al'umma a Najeriya. Kasancewa su ne matsalar ta fi shafa da ya kai ga yanzu suke rasa rayukansu ta dalilin wannan lamari. Matasan da Baraka Bashir ta gayyata a wannan zauren za su kuma fara da gabatar da kansu.
Zainab Nasir Ahmad, founder ta Saving the Women and Girls Initiative.
Salim Wada Usman, Chief Executive Director na Rescue the Women Foundation Riofo. Ibrahim Bala, member Rescue the Women Foundation.
Safiya Daba, member Save the Women and Girls Foundation.
Zulaiha Yuwas Danjuma, member Save the Women and Girls Foundation.
Idan ke uwa ba za ki dora kanki talla ba, ke da kike san me kike ki fita, to bai kamata ki dora ƴaƴanki mata ba.
Kawai magana biyu daya ce, in dai za a hana mata su ma mazan ya kamata a samu su waɗannan restriction
din. Na me fa?
Kowa sai abin yayi bana. Dokan nan da ake dora a mata.
Wai nan ba za ka dora mu. Kamar doka wai ba wata irin doka.
Fita.
Lokacin fita. Mutanen da kuke alaka da su suwaye friends ɗinka suwaye maza yawanci ba za ki taba gani ba an ce ka zo ka nuna mana abokananka
tunda tarbiya babu namiji babu
to shi ce
amma wata ana yi
gaskiya ana yi ana yi sai dai kila ku da kuke kuna mata ne kuna ganin kamar ku an fita kura muku dole a fita kura muku mazan ma ana yi musu ana duba kamar ni bari muku misali da ni har yau har gobe a gidanmu idan na fita na kai karfe 10 sai na yi waya na ce mama ina wuri kaza ko zan ci ranji zan ce mama na tafi zan ci yawa ina so abinda nake so ku fahimta moral background kuma moral background yana kan iyaye
tarbiya
namiji da mace ma'amin uba namiji da uwa mace su ya kamata status sai ta ɗan su yadda ya kamata kun gane to shi ne abin da nake
nuna ba a da ya mace tana yi namiji yana yi abin ya bi tafiya ƴaƴan ma su kansu saitan su daban amma aka bar uwa ita kadai wani yaro in ya ta gayyare ya zan ce ne ko ita kanta uwar ba ita ta tsawatar masa ba
yanzu abin da kike so ki ce an fi su iyaye maza sun fi barin mata da aikin tarbiyyarta da yaya na yadda da wannan kuma da wannan nake kira ga iyaye maza duk lokacin da naje interview ko hira akan fadi da sauransu muna fada cewa namiji uba yawanci sun fi kawai su kawo abinci su fita za su da lokacin da ƴaƴansu sun yi bacci wani ma baya iya tashin su ya gansu haka zai kwanta shi mai bacci da safe kafin su tashi shi ya shirya ya fita kinga bai san halin da ƴaƴansu kike an bar uwa da fama da yaya akwai abubuwan da ba za ta iya ba mace ce akwai abubuwan da ba ta san yadda ma za ta yi ta solving problem din ba amma in za ka zauna da ita ka zauna da ƴaƴanka ku tattauna definitely za ku nemi mafitar da za ku kare tarbiyyantar da ƴaƴanku
yadda to yanzu kin ka dan nan karuwa yake koko yana raguwa koko yanzu ne ido yake gani ni a gani na gaskiya ido ne yake gani amma yana faruwa ya dade yana faruwa din shekaru ko bincike kika a baya za ki ga cewa an dade ana aikata irin waɗannan abubuwan kawai babu wayewar kai ba awareness akan yanda za a kula kin ga shi yasa ko da lauyoyi kai magana duk da ba lauya anan za su ce su ke din fiye yana daga cikin cases masu wahala a gurin su saboda ana fara bincike akan su ne daga lokacin da abun ya faru daga lokacin da abun ya samu yarinya amma babu irin wannan wayewar kan a gurin mutane musamman in kin shiga kauyuka na cewa ga yadda za su yi handling case din idan abun ya faru magana ma ba sa iya yi ballanta dama a zo maganan yanda za a aike
ba ma iya kauyuka bane idan kika duba cases da dama wallahi sun fi faruwa cikin binni kafin kije kauye
to yanzu shin dokokin da hukuncin da aka ajo waɗanda suka yi fadin ne ke kai ba abun har yanzu aka kasa dakile shi ko fakaka
eh hakan ma yana da kyau
hukuncin ne ba a yi hukunci mai kwari da an yi mutum ɗaya idan yayi laifi in aka hukunta shi wallahi dubu sai aka ce ka tauna tsakuwa dan a yaka ji tsoro to da an yi daya ko babban mutum da yayi daya haka a hukunta shi na kasa ba za su yi ba
wani irin hukunci kuke zato idan an yi shi zai tsawatar
ayi fade ma hukuncin sa ya wuri na wannan dandaka din da ake magana ni ina son wannan alfarai dan in aka fara yi tunda ba kisa bane idan aka fara yi duk wanda ya ga an masa wannan ya san an gama da shi to gaba ba zai wani ba zai ƙara tunani ko ya sha'awar ya ƙara yi wa irin wani
haka ba idan kika ce dandaka ita za ta ci gaba da rayuwarta bari in ba ku misali China akwai lokacin da suka ce yaya sun yi musu yawa suka sa yanya dokan dole sai dai a haifi ta ɗaya ko ta ɗaya daga baya sai abin ya zo ya dame su da ya dame su yanzu ta kai ta kawo idan ka haifi ɗaya biyu sai an baka kyauta idan ba ku zaton idan aka ce dandaka duk aka dandake misali yanzu tunda an fi samun yawanci matasa da manyan matasa aka dandake su ba za a zo lokacin da matan kuma za su na nan ba wanda zai
abin ai ba ma fatan abin ya zama irin ruwan daren ma da za a dandake a ci dandake kowa muna fatan mu shi ne an dandake daya
ita Zainab tana kokari ne ta faɗi hukuncin da idan aka yi to mutum ɗaya zai ji korai ya aikata eh ma akwai abin da yafi wannan wanda zai zama abin da mutum ba zai ƙara aikata ba kuma zai hana hukunci eh zai hana sama da 100 aikatawa yana da kyau abin nan yayi wa kuma in yau ka gani ga wata gobe baka san akan zai fara ba ekka yakka kanwa kamata ka baka sani ba so dole muna neman mafita kuma gaskiya muna buƙatar mutane kamar masu fada aji stakeholders policy makers gaba ɗaya su shigo cikin wannan fight in ba haka ba za a yi inda kuma controlling wannan abin sai fa
karfin mutum ba abin da kai tunda zaki ga masu rike da matasan iko kuma ana kama su da irin waɗannan laifukan zaki ga mutum ko yana cikin ƴan majalisu ko commissioni ko wasu irin manyan dai mutanen da muke tunanin su ne za su kare mu su ne hope din mu amma kuma su suke aikata
babban matsala ta kuma babban abin da yake damuna shine a case guda 10 da zamu treating sai ga gaba ɗaya wallahi yara ne wanda da vulnerable they are financially in the abyss of penury ba su da gata talauci yayi yawa a ciki sai kige wanci su aka yi wa kafin kici an ce dan commissioner dan minister ko eh shi ba yi mata fadi
ayi an talaka dewa dan ma yar malam shi
to abubuwa guda biyu wanda muka fahimta shine na daya akwai issue na wallahi kaga an ce tallan nan ba abinci a dora wa yarinya talla ko kuma instead of a tura yarinya makaranta sai wata ta jawo ta sace ta dinga tiya ta sai da dan waki akwai case din da muka akuntau a kanan nan
akuntau nan
ku yarinya shekara ta 7 ba sai na faɗi sunanta ba ta je an kuruta daga makaranta saboda takalmi ina yawan faɗin wannan case din takalmi sandal maman ba ta da kuɗin da za ta bata 150 naira da za ta ci sandal yawa amma tana da abubuwan da za ta dan wake dama kuma abin da take kenan sai ta ce yarinyar ta zo ta taya ta
ta hakura da karatu
sai har sai ta samu kuɗi tunda uban ba ta maka musu yake ba ɗaya daga cikin failure na iyaye kenan sai dai yazo ya tafi ina ga yana da wata matan ma kamar yadda bincike muna da report sosai comprehensive akan wannan
haka ne sami case kamar nawa
so cases da yawa ya danganci wanda ya zo mana wani yana zuwa mana ne ga wa'inda aka aikata ko kuma case inda aka riga aka aikata kamar a ce Zainab ta ji case a wuri kaza ta ce Salim ga abu kaza ya faru a wuri kaza wani an riga an yi reporting it's just for us me following up mu bibiya mu ga me ake wani kuma wanda aka aikata za su gaya mana sai mu in za mu shiga directly mu reporting case ko mu referring din su to wasu wurare haka muke yanzu haka
Zainab a wata kukan samu kamar cases nawa na fadi mafi karanci
gaskiya muna samu da yawa a wata sai kiga kamar yazo guda 4-5 wata ran mafi wasu kuma ma ba namu bane ba kamar yadda Salim ya faɗa irin muna haɗin gwiwa ne na ya gani ko yana gurin da shi hannunsa ba zai iya kaiwa ba ko kuma mu hannunmu ba zai iya kaiwa ba to sai mu haɗa kai mu haɗa karfi da karfi mu fighting dan abin gaskiya yana zuwa mana sosai
to a karshe me zaki ce
to gaskiya wannan matsala idan aka bar shi ya ci gaba a haka yanda kam ake faɗa idan ya wuce karfin kowa baka san wa zai zo mawa ba wata kila kai ne wata kila kuma naka ne na jininka
ke kofa
yin shi abin da zan fada shine a daina daura mata laifi yawanci sai shiga an ce an yi fyaɗe ke jika kai kanki wannan magana yana mutukar kona min rai ba na san ji don ba wata za ta kai kanta ai mata fyaɗe ba zai taɓa faruwa ba ko ma haka ce amma ba ta so ka zo ka danne ta kai mata fyaɗe so wannan kira da Allah ga mutane su daina waɗannan maganganu ke jika kai kanki da irin abubuwan nan makamancin haka bai da dadi
me zaka ce a ƙarshe
to a ƙarshe ni dai gaskiya kira na ga gwamnati ne domin su samu hukuncin da duk wanda ya fadi aka yi masa mutane za su san cewa wannan an yi masa hukunci ne wanda eh ya cancanta a yi masa irin wannan hukuncin sannan kuma kungiyoyi masu zaman kansu da gwamnati ya kamata su ci gaba da wayar da mutane kai akan yadda harkar fadi take tunda zaki ga wani ma a cikin gida ne akwai kes da aka kawo shi ona Kaduna nan baba ne ma yayi ayyansa wanda ke kin ga ma uwa ma zaki ga wannan ba zai taɓa faruwa ba so ya kamata a ce a wayar da mutane kai sosai akan su san kowa zai iya yi sannan su sa ido
to kai kuma
fanda ni ina kira ga iyaye mata da maza da su ci gaba da sa ido akan ƴaƴansu kuma maza su ci gaba da bawa matansu goyen baya wurin tarbiyyar da ƴaƴansu
nan kuma za mu sallama da matasan Zainab Nasir Ahmed Salimu da Usman Ibrahim Bala Safiya Daba da kuma Zilahiya Ustan Juma waɗanda ke fafatukar ganin an shawo kan matsalar fyaɗe a Najeriya da kuma fatar haƙarsu za ta cimma ruwa yanzu a madadin su da kuma wakilin mu Baraka Bashir ta mana hira da su sai kuma Tibahiro Dedone daidai da sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryen mu da alheri
kai mata su ne duniya su ne dadihin
to gaida alheri Chris Abdul yanzu kuma sai labari a takeice
gwajin wani magani da
ta yiwu ya zama rigakafin cutar COVID-19 na bayyana kyakkyawan sakamako a cewar kwararru a fannin kimiyya na Amurka da Jamus. Hukumar lafiya ta duniya WHO a jiya Laraba ta faɗi cewa a watan Yuni ne aka samu fiye da rabin adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a duniya tun bayan barkewar annobar ta alama da ke nuna cewa cutar na ƙara yaduwa. Masu kada kuri'a a Rasha sun amince a yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyaran fuska ta yadda shugaba Vladimir Putin zai samu damar yiwuwar ci gaba da kasancewa kan kujerar mulki har shekarar 2036, amma zaben jin ra'ayoyi da aka kwashe tsawon mako guda ana yi wanda aka kammala jiya Laraba na cike da rahotanni an matsa ga masu kada kuri'an lamba da kuma wasu kurakurai.
Masu aro da aka kawo karshen shirin namu baki daya, sai kuma anjima da hantsi dan Allah ya kama za ku ji wata tawagar abokan aikin mu daga ofishin mu na Yamai a jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin. Da dukkan amaladin Hadiza Kari wacce ta yi ni gabatarwa.